من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يمشي نرى نر الخميس بيغة رمضان هجرة ما إجي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1428, wanda kuma shi daidai da 13 ko ga watan Satumba miladiya ta 2007. A darasinmu na biyu a wannan shekara cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, a jiya mun fara da karatun ayoyin farko na cikin suratu Yunus. Kafin mu ci gaba da karanta waɗannan ayoyi, akwai tambaya ɗaya cikin tambayoyin da aka rubuta jiya, za mu ansa ta, saboda ita ce wacce take da alaƙa ko kuma take da muhimmancin a ansa ta. Wani yana tambaya akan cewa wanne tafsiri ne ake amfani da shi ko ake karantawa a wannan majalisi. A da can marigayi yana karanta musu tafsirin Rajul Azhar, wani yana da kyau in an samu su kafin tafiya ta yi nisa. Na farko, idan har shi mai tambaya ko waninsa sun fahimci cewa Sheikh Jafar Muhammad Adam yana bin Rajul Azhar ne, kuma shi aka karanta a tsawon shekara 13 da aka yi ana tafsiri a nan, ko 12 aka sauke kuma har aka dawo har aka gama suratu Tauba, to yana da kyau a ilmance. Idan an karance littafi ko an ɗau shekaru ana karanta littafi har aka kai ƙarshensa, to yana da kyau kuma a ɗauko wani a saka. Shi karatu gaba ake yi, ba tsayawa guri ɗaya ake ba. Al-ilmu la yaqbalu al-jumut, suna cewa ilimi baya karɓar daskarewa guri guda, har kullum ya tajaddad. Shi kansa mai ilimin yana karatu yana ƙara fahimtar abubuwan da dajiya bai fahimce su ba. Don haka kada mu zaci cewa idan aka sa littafi ɗaya kuma shi za a yi ta yi har abada, har Allah ya naɗe ƙasa. Malamai magabata ba haka suke yi ba. Sannan abu na biyu, shi kansa Malam Ja'far Mahmud Adam, Allah ya ƙara, Allah ya masa rahama, a iya darussansa da naji da waɗanda muka je tare da shi lokacin da ya gabatar, na san baya bin Rajul Azhar, yana dai rike muku Rajul Azhar. To ban san yaya shi mai wannan tambayar har ya fahimci Rajul Azhar da ke karanta ba. Da wanda yake karanta Rajul Azhar za a je yana bin bakinsa, yana ja yana fassarawa, yana ja yana fassarawa. Amma Sheikh Ja'far Mahmud Adam yana bin tafarki ne irin na magabata wajen tafsirinsa. Yakan yi yawo a cikin littattafai da yawa da tafsirai da yawa in zai fassara aya ɗaya. Idan ka takaita shi a cikin Rajul Azhar, ka takaita masa matsayi. Rajul Azhar littafi ne na tafsiri wanda asalinsa Jalalain. Asalin Rajul Azhar shi ne tafsirul Jalalain na Jalaluddin al-Mahalli da kuma Jalaluddin Suyuti. To wannan ne Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ƙara masa rahama, ya ɗauka ya gyara wasu kurakurai da suke ciki, sannan kuma ya ƙara wasu abubuwa waɗanda ba su da yawa waɗanda ya ɗauka a cikin Fi Dhilalil Qur'an na Sayyid Qutb. Wasu abubuwan kuma ya ɗauke su a cikin tafsirin Jamal, Hashiyatul Jamal ala Al-Jalalain. Kusan a nan ya rero wasu abubuwa ya ƙara waɗanda ba su da yawa. Idan kana da Jalalain ka ɗauko tafsirin Rajul Azhar, za ka ga yawancin abubuwan da suke Jalalain su ne suka maimaito a Rajul Azhar. shi kansa Sheikh Abubakar Gumi a ƙarshen tafsirin yayi wannan bayani, ba wai wani bayani ne sabo ba, ya rubuta wannan bayani da karanta ƙarshen tafsirin ya shigar da wannan jawaban. To wanda kuma yake so ya faɗi da tafsiri da bayani wanda zai gamsar da jama'a irin yadda Sheikh Ja'far Mahmud Adam yayi a rayuwarsa, ba zai iya takaita a cikin littafi ɗaya, dole ne ya yawo ya shiga littafai da yawa. Ibn Taymiyyah Allah ya ƙara masa rahama yana cewa ربما طالعت في تفسير الآية الواحدة مئة كتاب تفسير. شو؟ أقول لك كي سبوا لتفسير الآية دا تينا كارا لتاف التفسير دلي تفسير الآية دا. وإنما كان ابن عبد الهادي أشكل لتاف تا الأقود الدرية يافت وانا سنة شكال ابن تيمية يافت وانا أشكل مجموع الفتاوى مجموع الفتاوى جزء إلى أوك يكي تيوى ناكرا تفسيري سمد أليف نتفسيرا مقباتا سكرموتا بل سامين سنة تاويل آية وعائبة سنة جلكي تماعنتا سمو لتنا لو كده وتماعنا وتنا لو كده وتصفى لنشكي صفوف الله. Saboda duk wanda zai karanta tafsiri ya kuma gamsar da masu sauraronsa, dole ne ya yi yawo a cikin littafan tafsirai. Wannan shi ne abin mitayu a rike littafi guda ɗaya don ya zama shi ne madogarar, amma ba wai shi ne abin da za a dogara a kansa gaba ɗaya ba. A Kano tunda muka fara akwai irin waɗannan ‘yan samari waɗanda suke tambaya, ban taɓa ba da ansa ba sai yau. Don da cewa wanda yake da wayewa da zaka'i ya san cewa Sheikh Ja'far Mahmud Adam mai ya karantar, wanda baya da wayewa ne zai yi wannan tambaya. To ban taɓa ba da wannan ansar ba, to amma ku kada mu yi tafiya da nita, shi yasa na ga ya kamata in ba da wannan ansar din. A tafsirin da nake rikewa a hannuna shi ne tafsirin Qur'an al-Azim na Al-Hafiz Imaduddin Ibn Kathir. Wanda duk ya san makarantar tafsiri ta Ahlus Sunna ya san kowane tafsiri ne wannan. To shi kansa din babansa muke yi keke da keke ba, a gindi a gindi, a'a muna duban abubuwan da muke ga ya dace masu sauraro a karanta musu sai mu karanta, sannan kuma mu hado da wasu bayanai da suke cikin tafsirai daban na magabata waɗanda aka yi da dadewa shekaru masu yawa da waɗanda aka yi daga baya. Idan irin su Ibn Taymiyyah za su karanta tafsiri 100, mu ba za mu iya wannan ba. To amma alal aqalla in za ka fassara aya ɗaya ka karanta tafsiri 10, ko kaga ka dau nawa cikin 100? Na ya bi daya ka dau ka so 10 cikin 100. To su kam sun yi fice. To ala aƙalla mu karanta 10, a cikin 10 ɗin nan mu rairayo abinda muke ganin ya dace da masu sauraro da masu karatu. Kusan abinda duk za ka karanta a cikin Raddul Azhar yana zuwa cikin bayanan da muke yi. Da wuya ne karanta, don yawanci abinda yake cikin tafsirin Jalalaini ashbahu bi tafsiri kalimat minhu bi tafsiri al-ayat, ya fi kama da tafsirin kalmomin da suke zuwa a cikin Al-Qur'ani sama da bayanin tafsirin ayoyin da fadar irin abubuwan da suke karkashin kowace aya. Kada ka naga ya kamata mu ansa wannan tambayar kafin mu yi nisa. A jiya mun koro tafsirin aya ta uku, ko aya ta uku, ko aya ta hudu, ta aya ta uku, inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard, wa muqariba lokaci mana halin nasa. Saboda haka za mu koma kanta kafin mu je aya ta gaba. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من ذلكم الله ربكم فاعبدوه.
Allah yace inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh, lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halicci sammai ya halicci kasa, fi sittati ayyamin, a cikin kwanaki shida, thumma istawa 'ala al-'arshi, sannan ya daidaita akan al-'arshi, yudabbiru al-amra, yana tsara da gudanar da al'amari, ma min shafi'in illa min ba'di iznihi, babu wani mai ceto sai bayan izininsa, zalikum Allahu rabbukum, wannan shine Allah wanda yake ubangijin ku, fa'buduhu, dan haka ku bauta masa, afala tadhakkaruna, ashe ba za ku yi tintintini ku azantu ba. Kamar yadda surar take karantar da mu a irin bayanin da muka yi jiya, tana karantar da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo ne daga Allah, kuma abinda yake karantawa duniya wahayi ne Allah madaukakin sarki ya zabe shi yayi masa. Waɗanda suke ja da shi akan haka ba su san iko na Ubangiji ba, ba su san girman Ubangiji ba. Ubangiji shi ne ya zabe shi, shi ya bashi wannan sako, shi ya fifita shi a cikin sauran halittu gaba ɗaya, shi yake yin abin da ya ga dama. Wanda yake da iko irin na Ubangiji ba a cewa saboda mai yayi kaza, saboda mai bai yi wa kaza ba, domin shi ne wanda ya halicce ku, ya tarbiyance ku, yake renan ku, ya ba ku ci da sha, ya hore muku abinda rayuwarku za ta gudana a doron ƙasa. Ya halicci sammai da abinda suka kunsa gaba ɗaya, ya halicci ƙasa da abinda ta kunsa gaba ɗaya, fi sittati ayyamin, cikin kwanaki shida. Thumma istawa 'ala al-'arshi, sannan ya daidaita akan al-'arshi. Wannan ita ce sifar da muka tsaya muna bayani akan ta, saboda irin yadda ake tada kura wani lokaci game da tafsirin waɗannan ayoyi, ayoyin da suke tabbatarwa da Allah wasu sifofi. Mu abinda muke faɗa shine Allah madaukakin sarki shi yafi kowa sanin kansa da kansa, babu wanda zai sifanta Allah sama da yadda ya sifanta kansa, babu wanda zai sifanta Allah madaukakin sarki sama da yadda manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sifanta shi. Irin waɗannan ayoyi da aka samu, wasu suna tada kura a dalilin su, za mu ga cewa Al-Qur'ani ya tabbatar da su a gurare daban-daban a ayoyi masu yawa. Ayoyin da suka yi magana akan istiwa'i a Al-Qur'ani sun kai 7, banda ayoyin da suka yi magana akan uluwullahi, wanda jiya mun karanta wasu daga ciki, wanda suna nan da yawa. Sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba su taɓa samun wata shakka ko damuwa dangane da irin waɗannan ayoyi ba. Haka nan hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tabbatar da irin wannan sifa, a jiya mun karanta hadisin Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, wanda ya kawo kuyangarsa gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana so zai yanta ta. Annabi ya ce a kawo masa ita, ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tambaye ta aina Allah, tace fi sama, yace man ana, tace anta rasulullah, yace ikdaha fa innaha mu'mina. Kaga Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai mata inkarin ansa ta ba, duk da wasu wanda suke kokarin sai an tura hadisin suka ce ai saboda ita ba kauli yace, shi yasa manzo Allah ya kyale ta. Daidai ne a faɗi wannan, shi karantar da addini ai ba a ce a kyale ba kauye yayi ba daidai ba, musamman in ta shafi sifa ta Allah madaukakin sarki. Abinda zai shafi imanin mutum a ce yayi ba daidai ba kuma a kyale shi, ai ba zai yiwu ba. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi ma shi wannan ba kauye yararraki da yawa wanda ba su kai girman wannan ba, yayi fitsari an hana shi, yayi magana a sallah an hana shi, ya ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamna ana ahadan, manzo Allah ya hana shi. To kuma ya kawo ku yangarsa ta yi ba daidai ba, manzo Allah ya ce a kyale ta saboda ba kauye ya ce. Kaga wannan ba magana ce da ta kamata malami ya faɗi ta ba, idan wanda ba malami ya faɗi wannan magana sai a yi masa uzuri saboda shi ba malami ba. Amma a ce malami ya buɗi baki ya ce wai ba kauye ya ce ta faɗa ba daidai ba, amma manzo Allah ya shiru ya ce ma da ita mu'mina, kaga wannan bai dace ba. To irin wannan duk abin da yake jawo ana ta ga ana faɗa cikin irin wannan son zuciya, ba a so a miƙa wuya a saduda a sallama wa gaskiya duk yadda ta fito ƙarara. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Sahih Muslim, yana cikin Sunan Nasa'i, yana cikin Sunan Abi Dawud, yana cikin Sunan Nasa'i Al-Kubra da Al-Mujtaba yana cikin sunan Darimi, yana cikin Sahih Ibn Hibban, yana cikin muwatta na Imam Malik. Suna ka ana karanta shi, malamai da yawa suna bi ta kansa, to amma sai abu a wuce a guguje, ba za a tsaya a yi wa mutanen bayani cewa to wannan yana tabbatar da sifa ta Ubangiji. Allah maɗaukakin sarki shi ya sifanta kansa da cewa yana sama, a amintum man fis sama an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur, am amintum man fis sama an yursila alaykum hasiban fa sata'lamuna kayfa nadhir. Allah shi ya faɗi wannan. Ibnu Abbas wanda shi ne turjuman al-Qur'an, shi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa addu'a da cewa Allah ka sanar da shi al-Qur'ani, ka fahimtar da shi tawilin wannan al-Qur'ani. Shi da kansa da ya karanta wannan ayar a amintum man fis sama, yace a amintum azaba man fis sama in asaytumuhu, za ku amince azabar wannan da yake cikin sama in kun saba masa? Wane ne azabarsa za ta auka ma wanda ya saba masa? Ba Allah ba, shi ne Allah. Saboda haka kaga abubuwa ne waɗanda suna nan ƙarara a fili suke, a bayyane suke, malamai sun yi jawabi a littattafansu da dama, sun bi matsalar nan sun caccake ta, ba a taɓa samun saɓani ba a cikin sahabbai. Sahabbai ba su taɓa samun damuwa kan wata aya da ta tabbatar da sifa ta Ubangiji ba. Suna karanta yadullahi fawqa aydihim bal yadahu mabsuṭatan tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, ba su taɓa jin dardar a zuciyarsu suka ce yaya haka, mu an ce muna da hannu a ce kuma Allah yana da hannu. Ba su taɓa zuwa suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsitsiye shi suna masa tambaya irin wannan ba, saboda sun san duk sifar da Allah zai sifanta kansa, to ta sha bamban da sifar mahaluki. Allah maɗaukakin sarki da ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, babu wani abu da yayi kama da, babu wani abu da yake tamkar shi, shi ne mai ji mai gani, ya tabbatarwa da kansa ji da gani duk da cewa ya kore samuwar wani tamka ta sa. Kai ma dan adam ya tabbatar maka da ji da gani, faj'alnahu sami'an basira, Allah ce ya halicci dan adam, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin naftalihi faj'alnahu sami'an basira, yace ya sanya dan adam mai ji mai gani, sami'an basira, ya kuma sifanta kansa yace shi ma wa huwa sami'ul basir. To sai mu kore wa Allah ji da gani saboda ya sifanta mu da ji da gani? Haka za mu yi wannan ba, illa iyaka mu ce jin Allah ya yalwaci duk wani sauti, subhana man wasi'a sam'uhu al-aswat, sam'uhu al-aswat, sarki ya tabbata ga wanda jinsa ya yalwaci dukkan wani sauti, yana jin dabibin nama ala safa lokacin da tururuwa take tafiya akan falalan dutse cikin duhun dare, yana jinta yana gananta.
Allah
ka ba irin na dan adam bane, ba irin na dan adam bane. Lokacin da Allah ya saukar da qasami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum, lokacin da wannan aya ta sauka sai da sunan Aisha take cewa subhana man wasi'a kabbu al-aswat, ki tsarki ya tabbata ga wanda jinsa ya yalwaci duk wani sauti, yace tana maganan nan ita wannan qaula, tana wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ta fada a kofar daki na, ina jin wani abin da take fada, wani abin ba na ji, amma gashi Allah min fauki sab'i samawat ya saukar da cewa qad sami'a Allahu, kada ji na Ubangiji ba irin namu bane. Saboda kasancewar mu muna ji muna gani, ba za mu kore wa Allah ji da gani ba. To haka nan saurin sifofin Allah, shi yasa ma sai ya hada waɗannan abubuwa, kore masa tamka tare da tabbatar masa da sifofin laisa kamithlihi shay'un, sai kuma yace wa huwa sami'ul basir. To idan hankalinka ya nutsu, zuciyarka ta kwanta, ka fahimci wannan aya, shikenan ka fita daga duk wani rudani, ba za a tsaya ai ta ja'in ja da kai ba. Manya-manyan gaggagaggan waɗanda suka kutsa cikin tawilin sifofin Allah da canza su da taharifinsu, irin su Ibn al-Khatib Fakhruddin Razi, irin su Ash-Shahrastani mai kitabin littafin al-Milal wan-Nihya, daga baya duk sai da suka dawo suka yi nadama, suka ga cewa sun ɓata rayuwarsu ba akan abin da yake ba mai amfani ba, suka zo suna nadama. Shahrastani shi ne mai cewa لقد طبت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى فيها إلا واطئا كف حائر على ذقن أو قارئا سن لاجم يكي شوى جدك وأنما ذهبوا بي لأكي تاويل صفوف الله إن أهل الكلام da falasifa yace babu inda ban kai kaina ba amma ba wanda na gani a cikin wannan tafiya sai wanda yake ko dai yayi tagumi a cikin dimuwa ko yana kwankwasa haƙorinsa saboda nadama wato bai samu abinda yake mai amfani ba a ciki bai samu wani abinda yake mai amfani a ciki ba kamar yadda razi yake ta walam nastafid من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا شدب من تكند مقيتي لقاق 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 هيك منبر كتاب وسنة ما مؤبن دمك قالوا ده شفا شي من يتتار قيل وقالوا أنشي سنشي منشي سنشي أما بمفائدة شد قوميبا يسي إنا نتفد نيسا دعا القرآن فيه النفي وفيه الإثبات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير yana fadar wannan a littafin sa mai suna Aqsamul Lazzat yana cewa ya bar hanya ta zama gabata Abu Hamid al-Ghazali Allah ya ji kansa da rahmatsa rayuwarsa gaba daya ya cika ta wajen bincike cikin irin waɗannan abubuwa sifofin Allah yaya za a yi tawilin su da bibiyar maganganun ahlul kalam da falasifa suka dauki rayuwarsa mai tsada daga ƙarshe zo yana da dama ya zo ya littafinsa Iljamul Awam an ilmin kalam ya ce a daina barin mutanen da suke ba masu ilimi ba suna kutsawa cikin ilmin kalam a sa musu da baibayi a sa musu lindami ƙarshe kuma daga baya ya zo ya fita ma gaba ɗaya daga cikin harkokin da da ya samu kansa saboda sai da ya kai kamar yadda yake faɗa a cikin littafinsa Al-Munqidhu min adh-Dhalal yace sai da ya kai saboda barin tafarkin Al-Qur'ani da hadisi ya waye gari ya samu kansa cikin mazhabar shakkakiya sun kusa shakkaku mutumin da yake shakkar kowane irin abu na yaqini komai sai yayi shakkar akwai mazhabar da ake kira shakkakiya su sun ce daga shakka ne ake zuwa ga yaqini saboda haka yau an ce maka a nan wannan masallaci ne wannan filaci wannan tankin fari ne to kada ka yadda sai ka yi shakka wai in ba ka yi shakka ba to ba za ka ƙwaƙulo da dalilai ba su wai wannan ita ce mazhabin akwai wani filosof daga cikin falasifa na ɗan turai ana kiran shi Descartes yana daga cikin abin da ya gina falsafar sa akan kenan ko meye wai ka yi shakkarsa ta haka ne za ka kai ga yaqini to a ce Al-Qur'ani ya yi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana a ce wai ka yi shakkar wannan ai kaga tushen halaka kenan tushen halaka kenan idan arne ya yi shakka kai musulmi ai bai kamata ka yi shakka ba sami'na wa ata'na za ka ce amanna bihi kullu min indi rabbina abinda ya kamata ka ce kenan ba ka dinga shakka ba wai shakka ce za ka kai ka ga yaqini to shi da kansa bayan ya gwada falasifa ya ga babu nasara a ciki ya dawo ya zama batiniya ya ga babu nasara a ciki yace shi da kansa sai da aka wayi gari ya tsinci kansa cikin mazhabar yan shakka mazhabu takafu'il adilla dalilan wai sun yi karo sun zama daidai wa daida ba zai iya rinjayar da wani dalili akan wani ba amma ƙarshe dai ya zawo yana dama ya rungumi Sahihul Bukhari har ya bar duniya to wannan ita ce aqida ta magabata riko da Al-Qur'ani da Sunna da abinda suka tabbatar Imam Malik wanda muke kafafa da mazhabar sa a wannan kasa idan muka koma littattafai irin su sharh usul i'tiqad ahli sunna la lalaka'i za mu ga abinda aka ruwaito da gare shi kenan in muka duba at-tamhid da Ibn Abdul Barr shi ne mafi girman littafin da aka yi wa muwatta sharhi babu littafin da aka yi wa muwatta sharhi kamar wannan da yanzu yake hannun masu karatu littafin at-tamhid a cikin shafinsa na bakwai a cikin abin nan juz'insa na bakwai shafi na 137 Malik dan Anas rahimahullah ta'ala yana cewa Allahu azza wa jalla fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yaqlu minhu makan, yace Allah madaukakin sarki yana sama, ilimin sa yana ko ina babu inda ba ilimin sa. Wannan ita ce maganar Malik, tana da cikin littafin At-Tamhid na Ibn Abdul Barr. Ibn Abdul Barr din nan ba dan yau bane,
na'am,
bare ka ci ko izala yake yi ko wani abu yake yi. Ibn Abdul Barr ya bar duniya shekarar Hijira tana 463, a yau muna 1428, ya doki shekara 1000 da barin duniya. To kaga zaka kubume shi da cewa ba wahabe ne, ba a yi dan Abdul Wahab ba, ba a san ma za a yi dan Abdul Wahab a duniya ba, kuma a can Kurkuba ya rayu cikin kasar Spain a yanzu, Kurkubi ne. Saboda haka tun ma wancan zamanin daular musulunci tana da ganiyar karfinta a Spain, a wannan wurin ya rayu. To shi ne ya ruwaito wannan magana daga Imam Malik a cikin littafin sa At-Tamhid. Wa qila li Malik Ar-Rahman 'ala al-Arsh istawa kayfa istawa, an yi masa tambaya irin wannan, an ce Ar-Rahman 'ala al-Arsh istawa, to yaya yayi daidaita? Sai Imam Malik yace al-istiwa'u ma'qul wa kayfiyatuhu majhula wa su'aluka an hadha bid'ah wa la araka illa rajula su. Yace to kai mai wannan tambayar, shi dai istiwa'i abu ne da an san shi a Larabci, daidaito ake nufi. Don haka mun fahimci wannan kalma, haka za mu fassara ta, amma yaya ya daidaita wannan ba mu sani ba. Allah shi ya bar wa kansa sani. Sannan tambayar ka kai da kake yi wannan yaya ya daidaita bid'a ce, kuma kai din nan ina ga mutumin banza ne. Haka yake masa. A wata ruwayar yace akhrijuhu anni, ku kwashe shi ku fitar da shi daga zabana. Ya fitar da shi. Ashe kaga irin wannan tambaya, ka ce to yaya ya daidaita? To in ka ce ya daidaita to kaza, to wannan tambaya ce ta dan bid'a, ba tambaya ce ta ahlus sunna. Shi yasa Ibn Abdul Barr yake cewa ahlus sunnati mujbi'una ala al-iqrar bi sifatil waridati kullaha fil Qur'an. Ahlu sunna sun yi ijma'i wajen tabbatar da sifar Allah wacce ta zo a cikin Alkur'ani, wal imani biha, sun yi ijma'i akan imani da sifofin Allah duka, wa hamliha ala al-haqiqati lil majaz, kuma suna daukan ta bisa ga hakika ba majazi ba, to ba ta karya ta, ba ta bankara ta, ba ta fitar da ita daga hakikalinta. Illa annahum la yukayyifuna shay'an min zalika, ci amma ba ta cewa ga kayfiyar yadda abin yake, ba ta fadar haka. Suna yin imani ba tare da takyifi ba, ce wala yahuduna fiha sifatan mahsura, ba sa yin bayanin wata sifa takaitacciya su ce haka sifar take, ba sa wannan. Wa amma ahlul bid'ah, yace amma in bid'a, wal jahmiyyah da mabiya jahmut ibn safwan, wal mu'tazilah wal khawarij da mu'tazilawa da khawarijawa, fa kulluhum yunkiruna wa la ya'miluna shay'an 'ala al-haqiqa, duk waɗannan suna ja da sifofin Allah, ba sa daukan wata sifa su gudanar da ita bisa ga hakikalinta. Wannan magana ce ta Ibn Abdul Barr da yayi ta sama da shekara 1000, kuma Ibn Abdul Barr sanannen malami ne, fitacce ne a cikin mazhabar Malikiyya. Aka karanta littafin abinnan littafin Ibn Abi Zaid al-Qayrawani Abu Muhammad Risala, a gabatar wasu shi ma abinda ya faɗa ke Al-Qadi Abdul Wahab Al-Maliki Al-Baghdadi limamin Malikiyya a Baghdad, da ya yi sharhin Risala shi ma abinda ya rubuta ke. Ta haka ba wai magana ba ce sabuwa, wacce za a ce wasu samari ko wasu yara ko wasu matasa ko wasu ƴan gane kashe ne suna faɗarta, a tsohuwar magana ce, kuma a Malikiyyan nan haka take. Na ka duba Qurtubi tafsirin suratul A'raf, shi ma abinda ya faɗa ke, ya ce gaba ɗaya babu ɗaya daga cikin as-salafus salih magabata na ƙwarai da aka same shi yana inkarin annahu sawa annallahu sawa ala al-arsh, shi ba a taɓa samun wani daga cikin magabata ya yi inkarin wannan ba. Ya ce walam yunkir ahadun min as-salaf as-salih annahu sawa ala al-arsh ala al-haqiqati, babu ɗaya daga cikin magabata da aka taɓa samun ya yi inkarin wannan. Saboda haka wannan littafin tafsirin qurtubi yana da hannun malamanmu suna karantawa tun ba mu fara ilimi ba. Tafsiri ne shahararre, sananne, marubucin shi ba Maliki ne, kuma wanda ya rayu tun karni na shida, karni na bakwai, wanda yanzu muna karni na 14 ba 15, muna cikin karni na 15, tun karni na bakwai ya rayu a lokacin ya rubuta wannan. To sai dai wani lokaci idan aka rike gaskiya aka ki fadarta, duk lokacin da aka samu masu fadarta ko kuma wanda ya danne ta yake fada zai zo yana fadarta. To kuma ita gaskiya ba aka take so ba da nisa ba Sheikh Usman Dan Kodiyo, wanda kowa yake kafafa da shi a kasan nan cewa ya zo ya jaddada addini. In aka duba littafinsa, abin nan, in aka duba fatawoyinsa, Al-Jami'ul Hawi لغالب ما في كتب الشيخ عثمان بن فوديو من الفتاوي a cikin wannan littafi shi da kansa yake cewa babu wani magabaci da ya taba ja akan cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi bisa hakika, ya maimaita irin wannan magana da Qurtubi ya faɗa. A shi kaga ba abu ne na tada kayar baya ba, harka ce ta ilimi, ba abu ne na azazzare wa mutum ido ba, domin duk sanda irin wannan ta faru sai a ce akwai mutum gaban babba, yaya zai dinga faɗar wannan a ce za a zare masa ido? To harkar ilimi ba ta zare ido ba ce, ba ta nuna ƙwanji ba ce, harka ce ta nuna hujja da hujja. Idan ka ce ba haka ba sai ka kawo taka hujjar, mu kawo tamu hujjar, a duba a ga wacce ce ciki take hujja, sai abi hujja. Allah madaukakin sarki ya ce yudabbirul amra, yana tsara al'amura, yana gudanar da su. Ma min shafi'in illa min ba'di izni, babu wani wanda yake mai ceto sai bayan Allah madaukakin sarki yayi izini. Ceto gaskiya ne, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai yi ceto ranar gobe kiyama, haka nan sauran salihan bayi tun daga sahabbai har waɗanda suka zo bayan su, har Allah ya nade ƙasa, salihan bayi su ma za su yi ceto ranar gobe kiyama, annabawa da manzanni su za su yi ceto ranar gobe kiyama. Wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa, mabiya sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a tsawon tarihi, abinda suka yadda da shi kenan, domin haka ayoyin alqur'ani suka nuna, haka sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar. Ba a samu waɗanda suka yi inkarin shafa'a ba sai khawarij, sai mu'tazila, su suka yi inkarin shafa'a, suka ce duk wanda ya mutu yana saban Allah, babu maganar kuma a cece shi bayan ya shiga wuta. Wa ma hum bi kharijin min an-nar, suka ce duk wanda ya shiga wuta to yayi ta zama kenan har abada. Sai su dauko ayoyin da Allah yake bayanin kafirai sai a dora su akan musulmi, wanda kuma ba haka bane. Al-Qur'ani ya zo da kore wani nau'i na ceto yace babu shi, ya zo kuma da tabbatar da wani nau'i na ceto yace akwai shi.
Na'am,
ceton da Al-Qur'ani ya kore shine irin ceton da mushrikai da waɗanda suke bin irin tafarkinsu suke ƙoƙarin tabbatarwa, na cewa waɗanda suke bautawa ba Allah ba za su cece su ranar gobe kiyama. Wannan ceton Allah ya kore shi. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'indana قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى.
نعم.
تو الله ما دوك كين سركي يا قول إلهم وانا نو إنتي إنتي ويعبدون من دون الله سنا بوتا ما ونبا أنا ما لا ينفعهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم أبن دبازي تشي سبا ما كما زي أمفانا بسوبا سنا تشي وهؤلاء شفهاؤنا عند الله وأننا سوزا تشي تيم أبرم الله. Wannan nau'i na ceto shi Allah madaukakin sarki ya kore, yace babu irin wannan ceto. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ku ji tsoron ranar da idan ta zo babu wata rai da za ta iya satanta ma wata rai komai, ceto ba zai yi amfani ba, ba a karɓar fansa a wannan rana. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوما لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. فوانا اذا تدام الله يقول ان ونن نوعي نتيتو
نعم
وند مشركاي سكي دعوه suke cewa suna bautawa gumakansu domin za su cice su ranar gobe kiyama. Allah ce babu irin wannan cita, amma akwai waɗanda Allah zai yi umarni su yi ceto ga waɗanda ya zaɓa ya ce a cece su. Don haka ceto yana da sharaɗi guda biyu. Na farko, shi wanda zai yi ceton sai Allah ya ba shi umarni, sai ya ba shi izini ya ce wa na kai ceto. Sannan shi ma wanda za a ceta ɗin sai Allah ya yarda da shi ya ce a cetuwa ne. Dole sai waɗannan sharuɗan biyu sun tabbata, sannan maganar ceto take tabbata. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'iznihi, babu wani wanda yake ceto a gurin Ubangiji sai da izininsa. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Mala'iku da dama a cikin sammai, cetonsu ba zai amfani kowa komai ba sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya so ya yi ceto kuma ya yarda a ceci wannan. Wannan shi ne zai yi amfani. Wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina lahu, ceto baya amfani a gurin Ubangiji sai ga wanda ya yi izini a yi ceto. Ashe kaga ana ceto amma bayan an yi izini. Yawma idhin la tanfa'u shafa'a لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. على نر شيتو بايا أمباني تيغا واند الله يئذني يباشي دامر يئي شيتن كما أكا أمن شيدا مغنسا أشي أقوي شيتو أما بيسا واند شركة نوهاك سي أكا سامو قنجي ويبو جازي قنجي يبو شركي واند سكا ذلففا batun tabbatar da ceto ko da kuwa ba na gaskiya ba, su ce za su bauta ma wani Allah saboda zai cece su ranar gobe kiyama. Ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila dhani zulfa, su ne za su yi mana tsani zuwa ga Allah, shi yasa muke bauta musu. Aka samu wasu daga cikin musulmi su ma sun raka wannan tafiyar, su ma su ce za mu bauta ma wasu shehinnai ko waliyai akan cewa za su cece mu ranar gobe kiyama. A zo kabari a kirawo na cikin kabari, in wata basifa ta tashi a kirawo wanda yake kwance cikin kabari, a ce ya agaza ya taimaka ya biya bukata. Wanda ya rasa ɗansa, ɗansa ya ɓace, ya ce na cikin kabari shi zai taimake shi ɗan nasa ya dawo, ko yake neman dukiya ko macen da suke neman haihuwa, a ce za a je ana ƙwanƙwasa kabari ana roƙonsa cewa shi waliyi ne zai yi wani abu. Ko wasu su ce mu mun riƙe wani, in ka riƙe wani ranar gobe kiyama aka tashi zai saka a aljihunsa, ana rububi sai ya saka cikin aljihun sai ya gudu da kai cikin jini. Ina irin wannan akida za ta samu gindin zama. Ko a ce in ka bi wani, to wani ya lamince maka, ya lamince wa 'ya'yanka da zuriyarka da danginka da duk wannanka. Wannan ta sa al'ummarmu aka samu waɗanda suke ta kasubara a cikin al'umma. Kai yau an ce maka ka yi abin da ka gada ba, wane ya lamince maka, me ba za ka yi kuma? Ya lamince maka. To irin wannan cetan shi ne wanda Al-Qur'ani yake korewa cewa babu shi, kuma yake tabbatar da ceto na gaskiya wanda za a yi wa mumini wanda ya mutu akan imani baya shirka. Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, yace ya Rasulullahi man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah, ciya manzon Allah a cikin ranar gobe kiyama waye zai fi cin moriyar cetonka? Manzon Allah yace da man na san babu wanda zai riga tambayar nan in ba kai ba Abu Hurairah. Lima a'lamu min hirsika 'ala al-hadith, saboda yadda na sanka da kwaɗayin san jin hadisi. Yace أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من مات من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. وأن ذي سامدام ذي سكوات موريجي تنانا ربو بكيامة وأن ذي لا إله إلا الله سننكم ينا إخلاص سإخلاص ينا أينهن تلقبتك زوجي يسد وأن كلمة لا إله إلا الله. To ashe kaga wanda zai samu ceton manzo Allah sai wanda ya mutu akan sunna, ya mutu akan tauhidi, wanda ya mutu akan shirka ba shi ba samun ceto na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء ما من شفيء إلا من بعد إذنه باب ولمن شئتو سيباي إذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى شوى شفاعتي لأهل الكبائر حق يوم القيامة شئتونا قوأت أن تلك أيك كبيرة لا نقوم كياما بسيانة نوها كميني إيماني دولنا munafatan Allah madaukakin sarki ya samu cikin wadanda manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce tara na gobe kiyama Allah ce zalikum Allahu rabbukum wannan shine ubangijin shine Allah ubangijin ku fa'buduhu dan haka ku bauta masa afala tadhakkaru ashe yanzu ba za ku yi tintintini ba za ku wa'azantu ba za ku dubi irin girman halittar sama da kasa da yadda Allah madaukakin sarki ya shimfida mulkin sa a doran kasa ba wannan ya sa ku wa'azantu wannan ya sa ku saduda wannan ya sa ku karbi sakon ubangiji ku karbi sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ilaihi marji'u
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب
madaukakin sarki yace ilaihi marji'ukum jami'a makomarku gaba ɗaya zuwa ga Allah kake wa'adallahi haqqan kuma alƙawarin Allah gaskiya ne innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu shine wanda yake fara ya fari halitta sannan kuma yake mayar da ita bayan mutuwa liyajzi alladhina amanu wa 'amilus salihati domin ya takanka ma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai bil qisti sakanta musu da adalci wallazina kafaru wadanda suka kafirta kuma lahum sharabun min hamim suna da abin sha na ruwa mai tsananin tafasa wa azabun alim da azaba mai radadi bima kanu yakuruna saboda abinda suka kasance suna kafircewa da shi na gaskiya Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa waɗannan da suke jada Allah madaukakin sarki a duniya ba su zo matabbata ba wannan duniya guri ne da aka zo mashuda ce kowa shudewa zai abinda kai guzuri shi zaka gani su karata su yi duk abinda za su yi na fitsara da shedana gaba ɗaya za su koma ne ga Allah kuma wannan alƙawarin Ubangiji ne na gaskiya babu wanda yake zai iya canza wannan alƙawari domin kuwa innahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu domin Allah shine wanda yake farar halitta a lokacin da babu mu yayi mu sannan kuma zai bayar da mu kamar yadda yake wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wanda yayi halitta a lokacin da take babu ita min babu auda shi yafi sauki gare shi ya dawo da ita bayan yayi ta bayan ta tafi samar abu daga babu shi yafi wahala akan maimaita shi bayan an yi shi to idan shi ya samar da halittu gaba ɗaya a lokacin da babu su a mafi sauki ne kuma ya sake mayar da su tunda dai ba mu muka yi kanmu ba an kulli qawmin ghayri shay'in an hum al-khaliqun mu ba mu muka yi kanmu ba Allah ne ya yi mu ba kuma babu ce ta samar da mu ba Allah ne ya samar da mu don haka zai iya mayar da mu bayan da babu mu liyajzi allazina amanu wa amilus salihati bil qist dan ya saka kama waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai bil qist da adalci wato Allah madaukakin sarki yana nusarwa a nan cewa bai yi halitta haka nan sakakai ba bai halicce mu haka nan sakakai ba tare da wani dalili ya halicce mu ne domin ya dora mana yinayi bari na bari ya kuma sasan kama wanda ya bi wannan tafarki na yin abinda Allah ya ce ya yi da barin abinda Allah ya ce ya bari waɗanda kuma suka kangare suka yi wa Allah saurin kai su ma su ga sakamako daidai irin aikinsu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ سَمَّانُكُمْ حَتَّى نَنَّ sa ka kai muka halice ku dan wasa kawai, wanda zai dubi girman halittar Ubangiji ya ga halittar sama, ya ga halittar ƙasa, ya ga tudu, ya ga kwari, ya ga ruwa, ya ga dutse, ya ga iskar da take kadawa, ya ga abubuwa da Allah ya halitta na cikin ruwa da na waje, ya ga yadda yake gudanar da sama, yake gudanar da rana da wata, hudowarta da faduwarta, gudanar wata da taurari a sararin samaniya, ya ga irin wannan hamshakiyar halitta, tabbas zai ce wannan abu Allah bai yi shi haka nan ba, Allah bai halicce shi haka nan ba, illa bil haqq, ya halicce shi dan wani abu ne na gaskiya. A yahsabu al insan an yutraka suda, haka dan adam zai yi tsammanin a kyare shi sakakai, a sake shi haka nan ba tare da an daure shi da igiyar umarni ko hali ba, ba zai yiwu ba. Tunda kuwa Ubangiji ya yi wannan ne dan ya yi sakamako, wannan shi ne zai kwantarwa da mumini zuciyarsa, duk irin wahala da zai shiga a cikin wannan rayuwa ta duniya, da irin balahira da zai gani akan biyayyar Ubangiji, tunanin cewa akwai wata rana da Allah zai yi sakayya, wannan zai sa masa nutsuwa a zuciyarsa. Shi kuma wanda zai yi ta'ata idan ya tuna akwai ranar kindillanci, wannan zai bata linzani ya ja da baya ya daina abin da yake. Yau da a ce babu sakamako, ko rayuwa ce ta mutum da mutum, a ce yau zauna ake babu gwamnati, a ce babu gwamnati, babu dan sanda, babu kotu, babu gidan yari, kana jin rayuwa za ta yiwu? Ai, ba za ta yiwu ba. Dan kasuwa ba zai iya kasuwanci ba, mai ilimi ba zai iya yada iliminsa ba, mai neman ilimin ba zai iya neman ba, babu wanda zai ji rayuwar ta yi masa daɗi, saboda an ce babu gwamnati, kowa ya abin da ya ga dama, babu wanda zai ce dan me kai ko a yi masa horo. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa magabata suna cewa, wato a rayu shekara 60 ko shekara 100 karkashin azzalimar gwamnati, ya fi alheri akan a rayu kwana ɗaya babu gwamnati. Rayuwar kwana ɗaya ɗin da babu gwamnati, irin bala'in da za a gani, Allah kaɗai ya san girman. A lokacin da Tatar suka dirka ko Bagdad, suka dirka ko Sham a zamanin Ibn Taymiyyah, ya zama na sarakunan lokacin sun kasa fitowa su yaƙe su, suka gudu suka tafi Masar. A lokacin da suka gudu, mutane suka ga cewa ai yanzu babu masu mulki a Sham, shikenan sai aka bazama cikin gari, aka dinga sata, ana faɗi, ana zalunci, ana cin zalunci, aka je aka buɗe gidajen fursuna, gaggagaggan barayi da azzalumai da makasa suka fito suka rantama cikin gari, aka yi ta ta'adi. Sai da Ibn Taymiyyah ya tara masu hankalin garin, ya kawwala ƴan hizba, aka samo azzaluman nan da ƴan ta'adda, aka maida su kurkuku, aka je aka tabbatar da zaman lafiya a cikin gari. Masu mulkin kuma suka dawo, ba an karyata ta, ya ce ga mulkin ku, ni ba mulki nake so ba, ana rajulun lillah, ya ce ni mutum ne da nake dan taimakon addini, rajulun umma, mutum ne na al'umma gaba daya, ya tattara mulkin ya basu. Lokaci kankani aka samu babu masu mulkin, amma garin ya koma kamar ainihin gandun daji. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya yi halittar sammai da ƙasai, ya halicci ɗan adam da sauran halittu domin ya ɗora musu umarni da hannu, bayan haka kuma za su koma gare shi ya kuma tashe su, ya kuma yi musu sakamako akan abin da suka aikata. Yajri allazina amanu wa amilu salihati bil qist, waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai, Allah maɗaukakin sarki ya sakanka musu bil qist, da adalci, ya sakanka musu da adalci. Wato babu abin da za mu yi na bautar Allah wanda zai sa mu cancanci tilas Allah ya ba mu aljanna. To Allah zai ba mu aljanna ta da falalata, amma ayyukanmu ba za su shigar da mu aljanna. Haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya dubi sahabbai, ya faɗa لن يدخل احد منكم عمله الجنه babu ɗaya daga cikin ku wanda aikin ku zai aikin shi zai shigar da shi aljanna
na'am
ka duba girman aikin sahabbai amma manzo Allah yace babu wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah har kai din nan ya ba aikin Allah wa aikin Allah wanda suka san shi da karfin ibada da yawan ibada wanda zai tashi yayi ta ibada hatta ta tafakkaru qadama har kafafuwan sa su rika tsagewa sai da tuna Aisha tana ya Rasulullah ka sauƙaƙa wa kanka Allah ya gafarta wa wasu zunubin ka mata kaddama wa mata akara dan menene kake wahalar da kanka haka ya ce afala akunu abdan shukura ba ki so in zama bawa mai godiya duk yawan ibadarsa da suka tambaye shi wala anta ya Rasulullah ya ce wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmati sai dai rahmar Allah ta lullube daga rahamar Allah da falalarsa ita ce za ta shigar da mu aljanna amma da za ka dubi ni'ima ɗaya daga cikin ɗimbin ni'imomi da Allah ya yi maka a ce ka kiyasta shi da aikin da kai sai ka gaba za ka biya Allah sha iskar da muke shaka nawa muke biya ba abin da muke bayarwa ƙasar da muke takawa abincin da yake fitowa a ƙasa yake tsirowa ruwan sama da Allah yake saukan mana da wanda yake bubbugan mana muna shi nawa muka biya in yau bil za a baka a ce ka biya akwai wanda zai iya biya duk wadata mutum ba zai iya biya waɗannan ni'imomi ba to haka nan ka dubi halittar ka ni'imar ji da ya baka ni'imar gani da ya baka ni'imar ɗanɗano da shaka da kamawa da tafiya da bacci ni'ima kwaya ɗaya daga cikin ni'imomin nan da wanda ka sani da wanda baka san su ba nan da Allah ya ce ya kame ɗaya kawai ka waye gari ka kasa fitsari duk abin da ka mallaka a duniya za ka yadda ka bayar a sakan ma bawalinka ko me to wanda ni'ima ɗaya ce kawai aka rike maka wallahi ko nawa aka ce ka bayar ka yi bawalin nan za ka ce ka bayar wallahi to kaga duk waɗannan ni'imomin ga su nan kyauta ashe kaga aikin da muke yi ba dan mu biya shi bane kawai dai dan ya jarrabe mu ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wannan shine kawai dalili ya jarraba ya ga waye mutumin kirki waye na banza to a bisa wanne yake sakamako wallazina kafaru waɗanda kuma suka kafirta lahum sharabun min hamim suna da abin sha kana gobe kiyama min hamimin na zazzafan ruwa tafasasshen ruwa Allah madaukakin sarki zai musu sakayya da wannan yatufuna bainaha wa baina hamimin an Allah ya sifanta hamim din tafasasshen ruwa mai kuda wato a ce maka tafasasshen ruwa kawai ya isa ya sa ka sifanta kunansa amma duk da haka sai da Allah ya kara da wata kalma hamimin ani ka san ka fasar ba ta wasa bace Allah ya sai ya gaya maka irin yadda wannan ruwa yake aiki lokacin da mutum ya kwankwadi makwarwa ɗaya tashi wasu kuma an hamiman faqatta amahu a shayar da su ruwa mai tsananin kuna wanda zai dinga tsintsinta hanjin ciki Allah madaukakin sarki a wata ayar ce yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yus'aru bihi ma fi butunihim wal-junub za a yabi ruwan da zafin sa za a dinga zuba musu a kafin su duk abin da yake cikin su sai ya zaba ne da hanjin da tumbin da kodar da kuhun da komai haka zai zube sannan haka fire fata gaba ɗaya zai tsaye wa in yastaghithu yugasu bima'in kalmuhu yashwil wujuh bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa in sun nemi agaji ishi ya dame su sai a kawo ruwa a kawo ruwa to shikenan sai a kawo wannan ruwan mai tafasa kalmuhu kamar tafasasshen mai da sun sha shi gashi a baki aka sha amma sai fatar fuskar gaba ɗaya ta zube shi ne ya shi wuri bisa sharabu tar da wannan abin sha wa sa'at murtafaqa makoma tayi muni Allah madaukakin sarki ka tsare mu wa azabul alim da azaba mai tsanani bima kanu yakuruna saboda abinda suka kasance suna fada suna yi na kafirci saboda kafircewa Allah da suke yi suna fada da gaskiyar manzancin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suna ja'in ja da shi suna ja da ayoyin Allah madaukakin sarki da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wannan shi ya ja Allah ya musu wannan sakamako kuma wannan shi ne adalci na ubangiji dan wuta idan ya tafi wuta ba zalunci a kai ba wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji ba wanda yake zalunta sakamakon abin da yayi ne ya cancanci wannan hukumar shi yasa Allah ya masa wannan hukumar Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya yi mana gamba da katar ya bamu dacewa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in